إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم وديعتا تبتك الله ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya na Lahadi 26 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 15 ga watan Maris shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Thani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Gwarini jihar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na iyaye mata a cikin wannan masallaci inda jiya muka tike ƙarshen suratul munafiqun. Yau da izinin Allah za mu tashi akan ciki da farkon suratul taghabun inda Allah madaukaki yake cewa
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور
الله سبحانه وتعالى باين أنتك وانت السورة suratul munafiqun surat da take bayani akan siffar munafikai da kuma munafincin su da dabi'un su wajen kokarin danne addinin musulunci da bayyana shi. Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura suratul taghabun ita ce sura ta 64 a jerin gwanon surorin Al-Qur'ani. Wasu daga cikin malamai suka ce sura ce madaniya daga cikin malaman tafsiri. Wasu kuma suka ce a ba sura bace madaniya, sura ce makkiya. Idan an ce makkiya ko madaniya, ana nufin surar da aka saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka kafin yayi hijira zuwa Madina. Wannan ita ce ake kira makkiya. Amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya koma Madina, to duk lokacin da aka saukar masa da sura ana kiranta madaniya. Koda yana Makka ne aka saukar da wannan sura, ana kiranta madaniya. Misali akan haka, suratul Maida sura ce madaniya, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum, yau dinnan na kammala muku addininku, wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku, wa raditu lakum al-islam dina kuma na yadda muku da addinin nan na musulunci wanda manzon Allah yayi irinsa, shine kadai addini da Allah ya yarda da shi. Wannan aya an saukar da ita ne a Makka, amma ba a kiranta makkiya, ana kiranta madaniya, saboda malaman ulumul Qur'an suna cewa al-ibra bi zamanin nuzul la bi makanin nuzul. Abun lura shine lokacin da aka saukar, ba inda aka saukar ba. Lokacin da aka saukar, manzo Allah ya riga ya yi hijira ya koma garin Madina, sai a ce sura ce ko aya madaniya. Wannan sura ita ce sura ta ƙarshe daga cikin surorin da Allah ya fara da tasbihi a cikin Al-Qur'ani. Jerin su wannan ita ce ta ƙarshe. Me yasa aka kira ta suratul Taghabun? Shine lokaci ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai tara mutane da aljanu da mutane a ranar tashin alkiyama. Allah yayi musu hisabi, shine yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun, ranar da Allah zai tara mu mutane da aljanu, kowa Allah zai tara shi a wannan wuri filin tashin alkiyama, bala'in da babu irinsa tunda Allah ya halicci sammai da ƙasai. Da ranar da Allah zai zo a fusace, annabawan Allah ba suna jin nauyi da kwarjini su taskari Allah saboda fusatar da Allah ya yi. Kowane annabi a wannan ranar yana cewa mai nafsi nafsi nafsi, ni ma ta kaina nake yi, ni ma ta kaina nake yi, ni ma ta kaina nake yi. To ranar da Allah zai tara mu al-insu wal-jinnu wal-shayatinu wal-dawab wal-mala'ika, Allah zai tara mu rankatakaf da mutane da aljanu da mala'iku da dabbobi, rankatakaf ɗin mu Allah zai tara mu a fili. Kuma a filin da Allah zai tara mu shine filin da za a yi alkiyama, kuma shine filin Siriya. A nan ne za a je a haɗu, a nan ne Allah zai mana hisabi. To wannan rana, rana ce wacce ake sauke nauyin kowa a kansa. Mata idan mijinta ya zalunce ta a ranar zai biya. Mata idan ita ce ta zalunci mijinta a ranar ita ma za ta biya. Uba idan shi ya zalunci ƴaƴansa a ranar zai biya. ƴaƴa idan su suka zalunci iyayensu a ranar za ta biya. Ɗan uwa idan ya zalunci ɗan uwansa a ranar zai biya. Aboki ko ƙawa in ta zalunci ƙawarta a wannan ranar za ta biya. Maƙwabci idan ya zalunci maƙwabcinsa a wannan ranar zai biya bashin wannan sakamako. Abokiyar zama kishiya kenan. Idan ta zalunci ƴar uwarta kishiyarta ita ma a ranar za ta biya wannan zaluncin da ta yi mata. In ita ce ta yi sanadiyar barin gidan to za ta biya. Idan ta addabe ta da asiri don ta wulaƙanta a ranar za ta biya. Idan ta cutar da ita a ranar za ta biya. Idan ta cutar da ‘ya’yanta a ranar duka za ta biya wannan haƙƙin ranar da Allah zai tara musu baki ɗaya. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan bayanin cewa Allah zai tara mutane a fili maza da mata kuma kowanne gidigin. Sai abin yayi wa nana shi ta nauyi ta ce ya Rasulullah ar-rijal wal nisa fi sa'idin wahidin, maza da mata a fili ɗaya gidigin. Wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya ce nana Aisha bala'in da ke cikin wannan ranar ya fi ƙarfin ma mutum ya san waye kusa da shi. Mace ba ta san waye ke gefensa ba, haka shi ma namiji bai san waye ke gefensa ba, saboda a ranar kowa ta kansa yake yi, kowa yana nafsi-nafsi ne. Ranar da kowa zai dinga buri da mata za ta iya ba da mijinta a shigar da shi wuta, ta ba da kanta da ‘ya’yanta mazansu da mata a shigar da su duk wuta da ɗanta da ‘yarta da mijinta da babanta da mamanta da danginta da ƙawayenta da kowa nata. Kai Allah ma ya ce da duk mutanen da ke duniya inda tana da dama a ranar za ta ce ya Allah kowa ya shiga wuta ni kaɗai in shiga aljanna. Shine ya waddul mujrimu yau lauyab da dimin azabi yau ni idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi. Sai Allah ce wa man fil ard jami'an thumma yunji. Kai inda zai iya samun dama duk mutanen da ke duniya ta ce dukkan su a rankatakaf din su a kai shi wuta ita kai ta shiga aljanna a wannan ranar wallahi za ta yi. Kun ji san bala'in da zai sa uwa ta manta da ‘yarta ba ƙaramin bala'i ba ne. Bala'in da zai sa ta manta da ‘ya’yanta ba ta ‘ya’yanta take yi ba kun san ba ƙaramin bala'i ba ne. Kuma bala'in da zai sa ta manta da mijinta kun san ba ƙaramin bala'i ba ne. Bala'in da zai sa ta manta da iyayenta ba ƙaramin bala'i ba ne. Bala'in da zai sa ta manta da ƙawayenta ba ƙaramin bala'i ba ne. Bala'in da zai sa ta manta da duk wani danginta wanda suke ƙarfafa mata a duniya in ta shiga cikin damuwa ko farin ciki su suke taya ta farin ciki ko baƙin ciki duk ta manta da su kun san ba ƙaramin bala'i ba ne. To wannan ranar shi ne yawmut tafahum, ranar da Allah zai haɗa ku a yi sakamako ga kowa a cikinmu. Wanda ya yi zalunci zai biya, wanda ya yi kyakkyawa ma zai biya. Duk a ranar Allah zai saka wa waɗanda suka kyautata da kyautatawansu. wa'anda kuma suka munata za a saka musu da mummunan sakamako. Allah ka kiyaye mu. Shine bayan basmala da sunan Allah mai rahama mai sadaka rahamarsa ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, kuma mai sadaka ita ga mu'minai duniya da lahira. Yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, duk abin da ke sammai da duk abin da suke karsai suna yi wa Allah tasbihi. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd, shi kadai yake da mulki kuma shi kadai ne ya cancanci a yaba masa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi wa Allah mai iko ne bisa komai. Allah da yake yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, duk abin da ke sammai da duk abin da suke karsai suna yi wa Allah tasbihi. Malaman tauhidi suka ce tasbihi ya rabu kashi biyu, akwai at-tasbihu bi lisanil hal, akwai at-tasbihu bi lisanil maqam, akwai tasbihi da halin da mutane suke ciki. Wannan komai a duniya yana yi wa Allah tasbihi. Ya aka gano haka, Allah ne da kansa ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tastaqahuna tasbihahu. Allah ce babu wani abu a doron kasa, sararin sama ko kasa, face yana yi wa Allah tasbihi. Allah ce sai dai ni da ke ba mu san yanda suke tasbihi ba. Hijabin da ke jikinki da tufafin da ke jikinki yana tasbihi. Shi sa ma in kika sa sabon kaya, manzo Allah ya karantar da mu a ce ma kayan ne tubuli wa yukrifu Allahu ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan, saboda shi kansa tufafin yana yi wa Allah tasbihi. Wayarki tana tasbihi, kafet na tasbihi, tiles na tasbihi, kutulu na tasbihi, gida na tasbihi, mota ma na tasbihi, komai a doron kasa yana tasbihi. Wannan shine ake kira at-tasbihu bi lisanil hal, kowane abu a halin da yake yana yi wa Allah tasbihi. Sai dai Allah ya ce ni da ke ba mu san yanda suke tasbihi ba, amma babu wani abu da baya tasbihi, hatta kudinki da ke cikin account shi ma suna tasbihi. Ko kai da ka sani a doron kasa yana yi wa Allah tasbihi bi lisanil hal, kai bi lisani halihi alayhi, halin da shi yake a kai yana yi wa Allah tasbihi. Bayro ne, sanzir ne, hula ne, ko mene ne, kujera ne, komai yana yi wa Allah tasbihi, hatta mai komai yana tasbihi. Tabarau, jakanki, saba, komai da kika sa yana yi wa Allah tasbihi. Sai dai Allah ya ce babu wanda ya gane yanda ababen suke yi wa Allah tasbihi. Har malamai suka ce bi lisanil hal din nan ya shiga har wa'anda ba musulmai ba, su ma suna yi wa Allah tasbihi tawwa'an aw karhan, suna so ko ba sa so. Saboda wannan bi lisanil hal, halin da mutum yake a ciki yana tunzura shi ya yi wa Allah tasbihi, ya gano ko bai gano ba. Na biyu shine at-tasbihu bi lisanil maqam, yin tasbihi da harshen furuci. Wannan kuma ba mai yin sa sai muni. Shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Manzo Allah sallallahu alayhi wa sallam hadith al-Bukhari da Muslim yace kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, akwai kalmomi masu sauki ga harshe, saqilatani fil mizan, amma suna da nauyi a ma'auni, habibatani ila rahman, Allah mai rahama yana matuƙar ƙaunar ya ji wa'annan kalaman a tattare da bayinsa. Shine sai manzo Allah ce subhanallah wa bihamdihi, sarki ya tabbata ga Allah kuma dukkan godiya ta tabbata ga Allah, wa subhanallahi alazim, kuma sarki ya tabbata ga Allah abin girmamawa. Shine Allah ce yusabbihu, ana tasbihi, ay ma bis samawati wa ma fil ard, duk abin da ke sammai da duk abin da suke kasai, mala'iku ma suna tasbihi, aljanuna sama suma suna tasbihi, aljanuna qasa suma suna tasbihi, dabbobi suna tasbihi, ayu shay'in akhar, sauran ababai a doran qasa suma suna tasbihi wajen gode wa Allah da maida al'amari zuwa ga Allah. Lahul mulku, mulkin sama da na ƙasa da na duniya da na lahira nasa ne. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare yana addu'a, tasbihin farko da yake cewa Allahumma anta nuru samawati wal ardi wa man fihin, wa anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihin, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. دكا وديها تعتبت غريك يا الله ملك سمي دا قصي دا أبنك سمم دا أبنك قصي دناك يا الله. شيني الله يتي يوم هم بارسوا رانا دزاء بجرو دا مداني قبل الله لا يخفى على الله منهم شيء با ولا ابو ده يقولوا يا الله اكن حال الدم ادم ده متون ده الجني ده دبودي سي الله يجي لمن الملك اليوم يوم ان ملك نوانيني سي يجي لله الواحد القهار ga Allah ɗayan ɗaya mai tankwasa bayinsa yadda ya ga dama, shi ne mulkin yau yake hannunsa. Wato duk mulkinka, duk sarautanka, akwai aikin da ke nuna maka cewa babu maganan sarauta da mulki sai nawa, sai na Allah. Wanda ya je aikin haji, aiki ne da ya maka wannan, haka ne? Akwai wani ya je aikin haji, an fito daga Arba za a gangara a tafi Mash'arul Haram. Kun san lokacin an fito kawai kowa, kawai babu wani shi, kawai kowa Allah Allah yake zai samu mafaka. To sai wani mutumi ya taho wa'annan tolet ɗin da ake sa su a gefe-gefen nan, sai ya zo sai ya matsu, matsuwa ta kama shi, sai ga sarkin garinsu shi ma matsuwar ta kama shi, amma shi yana gaba ba lafiya kalli sarkin ba, kawai tsip ya shige bayi. Sai da ya fito sai ta yi labai sannan sai ya ƙara gaba. Kaga a nan maganar sarauta a Najeriya ya isa ya haka? Ya bai isa ba ko? Kuma inda sarki bai isa ya ce yana sarki ya jira ki ba, sai dai shi ya jira wa sarki. Wannan ya nuna ne mulki gabaki ɗaya a ranar tana hannun wa? Yana hannun Allah. Ina uwar gida sarautar mata? In ba ki ba gida? A wannan ranar sarautar nan babu shi. Ka san wata idan ta cika ta tumbatsa za ta ce dole in tana jira sai abin da take so za a yi, ko da abin nan ba daidai ba ne. Wato sarautar ce ta motsa kaman virus ne idan ya taso ta ce dole ita abin da take so shi za a yi to a wannan ranar babu shi babu wata sarauta a wannan ranar da ke gudana Allah zai ce liman al-mulkul yau jama'a ga aljanu ga mutane ga dabbobi a gaban Allah ga mala'iku sun kewaye mu Allah zai ce jama'a mulkin yau nawa ne Imam Qurtubi a cikin tazkira nasa fi ahwal al-qubur wal mauta yace sai an shekara 40 ba wanda ke iya amsawa saboda Allah ya yi fushin da bai taba fushin irinsa ba wannan ranar kowa yana jin tsoro me zai tadda sai Allah ya ba kanshi amsa yace lillahi al-wahid al-qahhar mulkin yau ya takaita ne ga Allah kadai al-wahid shi kadai tilo Al-Qahhar ne tankwasa bayansa yanda ya ga dama saboda haka yau mulki na Allah ne babu wani mulki to shi ne ya ce lahul mulku cikakken mulki na Allah ne shi sa malikatu saba'a lokacin da al-huda huda ya zo wajen annabi Sulaiman yake gayawa annabi Sulaiman na je inda baka taka ba kuma na zo maka da labari daga Saba'a garin Saba'a kuma labarin nan ba shaɗi faɗi ba ne yaqini labari ne na yaqini sai ce inni wajadtu imra'atan tablighuhum ni na tadda wata mata ita ce take jagorantar su ita ce sarauniyarsu wa utiyat min kulli shay'in duk wani abu na sarauta da ake nema an ba wannan matan kai bugu da kari walaha arshun azim tana da gadon mulki na ban mamaki dan karere na ban mamaki wanda jumne mulki aka ce ya mallaki irin wannan to a jinjina masa saboda ya cika ya tumbatsa to wannan mata tana da shi amma da yake Allah ita da kanta alama ne na rauni na kiyamata wanda ya fito karara ko da matan ba sa so da annabi Sulaiman ya aiki al-huda huda yace ka kai musu sako daga gare ni innahu min Sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim wannan sako daga annabi Sulaiman yazo kuma da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'alu aliyya kafu kuskura ku alaman kai waqtuni muslimin ku zo mun kuna masu ni kawiya zuwa ga Allah kafu ku daga mun kai wannan dake nuna rauni na kiyamace sai ta tattara mabiyanta ita ce fa sarauniyar ta ce ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu ni kana yanke hukunci sai kun yi sheda akan hukuncin abinda nake gani me kuke gani dangane da wannan mutumin da ya turo min sako wannan kaga ya nuna raunin ta a fili kai tsaye sai suka ce na nuulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid mu fa muna da karfi kuma karfin na wato ananun karfi muna da shi sai suka ce wal amru ilayki fanzuri ma za ta'muri sai dai tunda ke ce sarauniyar mu al'amarin na hannunki abinda kika ga dama to sai ai yanzu ai sun karfafa ta cewa ai ba abinda zai faru sai ta ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan fasaduha waja'alu a'izzata aliha azilla wa kadhalika yaf'alun tace wannan basarakan fa basarake ne na ban mamaki duk inda rundunansa suka shiga idza dakhalu qarya in suka shiga gari afsaduha fata fata suke yi da garin waja'alu a'izzata aliha azilla duk madaukaka a garin za su mai da su kaskantattu dan sun shiga wannan garin bi ma'ana suka yi rugu-rugu su kashe wannan garin murus haka suke yi tace wa kazalika yaf'alun wannan fa haka suke yi kaga daga nan ta karya musu gwiwa akan wa akan yakin da suke tunanin za su iya tunkaran annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam adan kun ga ta nuna rauni na mulki da kuma rauni na kyamace a cikin al'amari to mulki gabaki ɗaya ranka ta kafinta duniya da lahira na Allah ne a ciki alhuda-huda ya faɗi wata kalma ya ce wa utiyat min kulli shay duk wani abu da ake ba mai mulki fa an ba ta sai ya ce wa laha arshun azim kuma tana da al'arshi mai girma shine gadon mulki amma an ce wa utiyat min kulli shay zikrul 'am wa yurad min al-khas an ambaci ganewa na hukunci amma ana nufin keɓantaccen hukunci za ka laufe abinda ake nufi a nan shine duk wani abin da fasarake ko mai sarauta yake bukata na cika da tumbatsa na mulki an bata amma kuma an da mulkin annabi Sulaiman ita da kanta sai ta tabbatar wannan ya fi ƙarfinsa ya fi ƙarfinta saboda ta san irin mulkin da annabi Sulaiman Allah ya ba shi dabbobi in suna magana annabi Sulaiman na shi tururuwa in ta yi magana annabi Sulaiman na shi an samu fari wani lokaci annabi Sulaiman ya ce ku mu fita mu je mu roƙi ruwa Allah ya saukar mana da ruwa a hanyar fita sai ya ga tururuwa kun san su yanda Allah ya yi su suna tafiya ne da connection congregation suke tafiya haka suke tafiya idan ɗaya ta je ta samu abinci to tana da wani na'ura da take saki a hanyar da ta bi ƴan uwanta ma za su bi wannan na'urar su je su samu wannan abincin sai ya ce hudu ila buyutikum faqad istujiba li da'wati ghayrikum ku koma gida jama'a an amsa muku da addu'an wanunku saboda ya ga wata tururuwa ta ɗaga hannunta tana roƙon Allah ya ba su ruwa fanhamarar sama au fanhamarar ma sai ga ruwa ya kwararo wa kawai mamakon ruwa na sauka saboda addu'an da wannan tururuwa ta yi shine mulki lam yu'ta insan mulki ne wanda ba taba ba dan adam ba fi ayi zamanin wa makan a kowane lokaci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana sallan dare a masallacin sa sai wani aljanni ya zo da wuta a hannunsa ya ɗibo wuta a kwano zai fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cikin sallah ya ce sai na dabbuyarsa haka ya ce harshensa ya zazzago har sai da nake jin danshin harshensa a hannuna saboda matse shi da nake har na idan da sallah da na idan da sallah ya ce sai na turke shi a filin masallaci na ɗaure shi dam na ajiye shi na ci gaba ya ce sai na tuna da addu'an da ɗan uwana annabi Sulaiman ne rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ka mun kyautar mulkin da babu wani da ya kamata ya samu irin mulki na bayan na mutu. Kuma Allah ya amsa, to shine wannan dalili da Allah ce da na jira sai na kwance aljanin sai na barshi ya tafi. Yace ba dan wannan ba da zan bari gari ya waye ƴaƴan mutanen Madina su zo su dinga wasa a gaban sa. An daure shi ba abin da zai yi, kuma waye ya daure shi? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To mulki babu wanda aka ba irin wannan mulki. To Allah shine yake da mulki na sama da ƙasai, duka mulkin na Allah ne. Yanzu idan ka duba tarin ababai da halittu da suke doron ƙasa, wannan ta'iya sa ya sa ka cancanci ka girmama Allah. Duk wa'annan fa abin suna rayuwa ne a ƙarƙashin mulkin wa Allah. Wannan ta'iya ka bata ya sa ka ƙara girmama Allah. Sai ya ce walahul hamdu, shi kaɗai yake da abin godiya. Saboda ni'imar da Allah ya yi miki, yanzu in kika ce za ki ƙidaya ni'imar da Allah ya miki, wallahi ba za ki iya ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah ya ce da za ka ƙidaya ni'imomin da Allah ya yi maka ba za ka iya iyakance shi ba. Innal insana la zalumun kafar, sai dai ɗan adam tintirin azzalimi ne kuma butul ne. Mutum ne zai tashi lafiyar ta sumul ba, amma saboda butulci wai sai ka ji yana cewa kai garin nan fa ana fashin buwiya. Me dalili? Kawai ya ji ba yi da ko sisi a aljihunsa, shi ne kawai damuwarsa. Lafiyar fa shiga asibiti za ki gane lallai Allah ya nufi ni'ima wanda ba zai irgu ba. Za ki ga wasu a asibitin in kuɗi na maganin rashin lafiya suna da kuɗin da za su iya kashewa don su samu lafiya, amma duk kuɗin da suka kashe ko ina za su je babu mafita, saboda ba su da hanyar da za su samu abin da suke nema. Wannan shi ne lafiya. Za ka san cewa lallai Allah ya miki ni'ima babba. To me yasa ba za a gode wa Allah ba? Shine alhamdulillah. Mutum ya ce godiya ta tabbata ga Allah. Wannan ibada ce wacce Allah yake so ya ji daga bakin ɗan adam. Bi lisani halihi wa bi lisani maqalihi, halinka ka zama mai gode wa Allah. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Yace jama'a, ku dinga duban wanda ke ƙasa da ku a rayuwa, kar ku dinga kallon wanda ke sama da ku. Kallon wanda ke ƙasa gare ku a rayuwa shine zai sa ba za ku rena ni'imar da Allah ya yi muku ba. Yanzu idan kina tunanin kin tashi ba ko sisi, to akwai wanda ta tashi ba ko sisi kuma ba lafiyar, sannan kuma ba abin da za a ci. In kina tunanin ke yau da safe ne baki ci ba kawai, akwai wanda jiya ma ba su ci ba, shekaran jiya ma ba su ci ba, shekaran jiya wancan ma ba su ci ba. Yanda ka gode wa Allah haka Allah zai maka ni'ima. Wallahi a wannan garin ni na san mutumin da bakinsa yake gaya min abin ya faru ne, shi ne yake gaya min. Na ga ana kira na ne, sai na fito, sai na ce menene? A wata makaranta ce, ya ji murya ta muna karatu, sai ya kira sunana, sai na leko, sai na gan shi, sai ce da Allah zo, sai na zo. Sai ya ce malam na zauna ne ina alwala, yace na cire hulata haka na haji yace na bude famfo haka na gama alwala haka da zan ciki hulana in sa yace malam sai naga kudi bunch a cikin hula yace malam na zagaya gabaki nan makarantar in duba ko wani ne yasa mun shiga bayi ban ga kowa ba na duba ko ina dama da hagu amma ban ga kowa ba gaba jama'an yanzu wannan kudin ya zan yi da shi sai da ce barin tambaye ka natija ne tsananka da Allah me kai kafin ka zo nan tabbayin da na mai kira sai ya ce malam dubu ɗaya na samu wani mutum ne ya kalle ne ya ce baba ina wani kaza ya dauki dubu ɗaya ba ne ya ce ni kuma na bar gidana ban ba su kudin cefane ba na rana sai na ce bari in zo in yi alwala in yi sallah in gode wa Allah sannan in koma gida in ba su wannan kudin ya ce sai a hanya sai wani mutumi ya zo yana ce min shi wallahi shekaran jiya bai ci abinci ba ba abinci a gidansa ya ce malam sai na ga ni ba ba abincin ne babu ne kudin cefane ne kawai zan bada ya ce sai na haƙura sai na ba da wannan dubu ɗayan da wannan mutumin ya bani sai na ce Allah zai musu mafitan da za su sami abin da za su cefane shi ne na zo in yi sallah in gode wa Allah ya ce na cire hulan shi ne na ga wannan kuɗi a cikin hulata sai na ce mai rizqun saqahu Allahu ilayka sai na ce mai arziki ne Allah ya tunkuɗo maka da shi dai na tsara ya ce malam ko dai wasu aljanu ne na ce ba maganan aljanu na ce kawai karama ce Allah ya maka na ce kyakkyawan niyyarka Allah ya duba ya yi compensating ɗinka da wannan gaje ka ci kuɗinka na hau ya ƙara cewa malam na ce shakunumin gaje ka kashe kuɗin yadda ka gode wa Allah haka Allah zai warware maka al'amari shine ana inda zanna abdi bi Allah ce ni ina duk inda bawa na ya zace ni in kike tunanin Allah na tare da ke a al'amarin ki to komai kika taba Allah na tare da ki in ba kiya tunanin Allah na tare da ke to sai Allah ya kyale ki da dabarar ki da wayanki zaki ya ai ba zaki ya to duk wanda ya rata ya zuciyarsa ga Allah yana mai godiya Allah subhanahu wa ta'ala zai warware masa al'amarinsa ta inda bai taɓa tsammani ba gwargwadon yadda ka gode wa Allah don Allah ya ƙarfafa wannan maganan sai ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi fa Allah yana da iko akan komai bi ma'ana ba wani abin da ya gagara Allah duk abin da ya shige miki duhu a gida yi sallah raka'a biyu ki fashe da kuka dan Allah yana son shagwaba yana son bawa mai shagwaba maza Allah ya ce Allah yana son bawa mai shagwaba da naci ka fashe da kuka ya Allah in ba roƙe ka ba wa zan roƙa in ba ka bani ba ya Allah waye zai bani in ba ka tausaya min ba waye zai tausaya min duk duniya ƙarya ne kai ne daidai kai ne gaskiya ka kambama Allah ka gani kana gamawa wallahi za ki sha mamaki abinda za ki samu a wurin Allah sai kin fashe da kuka saboda tsabar farin ciki da jin daɗin abinda Allah zai miki duk abinda ya shige miki duhu a cikin lamarin gidanki zamantakewarki da ƴaƴanki da mijinki da wa duk abinda ya shige miki duhu wallahi bai shige wa Allah duhu ba dukufa ki yi kiran Allah ki kira sunayensa da siffofinsa ki yi tawassuli da su ki fashe da kuka ki roƙi Allah ki gani Allah fa ba mutum ba ne ka saɓa mai kuma ka roƙe shi ya yafe maka fa tu'sa fa tarqi asaba maka kuma kai yafi waye ke yin haka kuma yafi wan ya canza maka sakan ya mai da shi lada waye ke yin wannan ba Allah ba fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat irin su ne fa Allah ke markada munanan aikin su ya markada shi ya mai da shi tawawa waye ke sai maka wannan sai Allah amma abin da yake so kai ya ce shi din kuma ka imani da hakan kuma ka nemi biyan bukatar ka da gaske a wurin Allah ka ga yanda Allah zai warware miki al'amarin rayuwarki duk abinda ya zama miki abun kunci da wahala a gidan mijinki wallahi in kika yadda da Allah kika fashe da kuka kika roki Allah tunin kin gama samu ko a mata matar da take da shagwaba a wajen mijin da ai zamu samu abin da take so wallahi ta zaka ga take fashewa da kuka a gaban mijin yanzu dan na roke shi kaza shi kuma sai tsaya ta dariya yace yanzu dan wannan shine ka da Allah karba ta shi kuma dole kin ga anan za samu ne abin da take so amma ke in kika zo kaza ta ce babu to shi kenan babu ne ni kuma kuma na tambaye ka in Allah ya ba zan kara tambayan ka ba shikenan waye azara ke sai kike azara amma ita wannan shagwaba ta ya bata abin da take so ko bai bata ba ta samu to Allah yana son mutum ya karya zuciyarsa ya fashe da kuka ya yi jinjina ga Allah ya kambaba ubangiji ya kira sunayensa ya kankan da kansa ya roƙa ya gani Allah zai bashi shine Imam Shafi'i yake cewa wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismi kai waye zan kira da sunansa in kana fadruka an faqirin yumna'u idan balalaka ka hana faqiri ini na waye zan kira to a duniya sai yace hasha lidika an tuqannita asiyan yace kyautanka ya fi karfi ka yanke wa mai saba maka amma ni ya gaba shi falalata ka sai ce al-fadlu azzalu minka wal mawahibu awsaru yace falalaka ta yalwata da zaka ce dan an saba maka ba ka hana mutum ma gaba shi daya sai ce faj'al lana min kulli dhiqin makhraja ya Allah duk wani kunci da na shiga ka kawo min mafita wal mufti ya man ilayhi al-mushtaka wal mafza'u ya kai wanda ake kai kara wurin ka idan an shiga damuwa to dan Allah ko mijinki ne kika ma irin wannan jinjina ai ne ke kai wannan mata akwai loyalty zo da Allah ne ma kike zo ne baki to Allah yana son mutum ne naci da hakuri da juriya da kuma karaya zuciya a gaban Allah yanzu dan ka fashewa Allah da kuka ai ba asara kai ba ya nuna da take kana neman wannan abin to gaskiyar ka shine Allah zai baka abin da kake so shi sa yace shi kadai ne abin yabo saba mai ya baka da roƙa ma bai baka ka roƙa ya baka to ai wanne maka wannan ai ya tantance girmama ya tantance ayabe shi ya tantance a gode masa shine kuma mai iko akan komai Allah yana da iko akan komai to tunda yana da iko akan komai babu abin da zaki nema da ba zai baki ba babu abin da zaki roƙa da ba zai baki ba kuma babu abin da idan ya shige maka duhu ka maida al'amarin ka zuwa gare sa da ba zai warware maka shi ba shine Imam Shafi'i yake cewa wala rubbana zilatin yadhiqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraju ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تخرج يجي تيوا daga cikin musibu da za su sauka ga gidan mutum ko a rayuwar mutum mutum ya riga ya ɗebe tsammani daga samun mafita amma natin sa da matsawa da yi a wurin Allah ya gama sajuda kawai sai ya ga abubuwan kawai Allah ya haskaka mai ya kwarake mai har ya dinga mamaki ya akai wannan abin ya warware saboda ne ya kira mai duka ya kira Allah ya roƙa a wurin Allah subhanahu wata'ala kun ga wannan yana daga cikin abin da ake so bawa ya yawaita yi a wurin ubangijinsa saboda ya sami mafita a rayuwarsa wannan shine tasbihi da ake yi a sama da kuma wanda ake yi a ƙasa da mala'iku da aljanu da mutane da dabbobi da sauran abubuwa da duniya rankatakaf suna yi wa Allah tasbihi kuma shi mai iko ne akan komai sai ce huwal ladhi khalaqakum Allah fa shine wanda ya halice ku fa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai kafirai a cikin ku kuma akwai mu'minai sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah yana kallon duk abin da kuke aiwatarwa yana kallon duk aikin da kuke to yanzu idan mace za ta saba wa Allah in ta tuna Allah na kallon ta me za ta yi za ta bari shine muraqaba cewa komai zan yi Allah yana kallon mu akwai lokacin da na zo wucewa ne cikin wani anguwa lokacin sallan juma'a muna ta sauri ni ma zan wuce sallah wani na gaba na wani na baya na ni kuma ina gaba sai wata mata ita kuma tana gaba da hijabin ta fa ta dan kalla haka ta kalle nan sai ta yi wop sai ta shiga wani daki a je dakin boka ne sai wani ya ce akramakallahu sai na jiyo sai ce malam ba an ce an daure shedanu ba sai na ce eh me ya faru sai ce to na wannan matar ta shiga dakin bokan nan nace ai jama'a shedanu ya ce sai ce zan ce wannan matar ya ce eh sai dakin boka ne ya ce shi ne oke daga shi ne ya ce oke shi za ta kalli nan ta kalli nan ta gani akwai ne kallon ta Allah bai ba ta iko ta juya baya ta duba akwai masu kallon ta ko babu ba kai sai ta shige irin wannan ga halin da take ciki ana azumi ba amma za ta shiga ne ta shiga wajen boka to kin ga wannan ta yi azumin banza ke ta rasa imaninta ta rasa ibadarta sannan kuma ba za ta samu biyan bukata ba to Allah ya ce a cikinmu akwai musulmai a cikinmu akwai kafirai akwai wanda an yi shi ne dan wuta duk yanda kai da shi aikin ɗan wuta zai dinga yi akwai kuma wanda an yi shi dan aikin aljanna jirin tsi za ka ga komai yana mai da al'amarin sa wajen Allah to matar da ta je gidan boka kafin ramalana ibadan nan fa da aka yi aikin banza ta yi ka san akwai wanda matar da su aikinsu finishing moves suke yi azumi bari mu je wajen malam kafin azumi ya zo wato da sati ɗaya ta je wajen malam to azumin da aka yi kwana 29 ko 30 fa ibadan da kike yi a banza kike yi saboda manzo Allah ce duk mutumin da ya je gidan boka ba ta gaskata bokan ba sai ta yi sallan kwana 40 Allah bai karɓa ba in kuwa ta gaskata bokan da abin da ya gaya mata ta aiwatar manzo Allah ya ce ta kafirce wa Allah da manzonsa bi ma'ana daga wannan ranar ta zama armiya ni da ke ne muke kallanta a musulma amma a wurin Allah da ita da armiya ɗaya suke ba musulma bace a gaban Allah har sai ta tuba daga wannan aiki to tana ta kararar da mutuwa zai zo riske ta to wasu abin za ka yi mamaki irin kwamacalan da mata suke yi na kasanta a wajen zuwa gidan boka akwai matar da take faɗi abin da mahaifiyarta ta yi kishiya ce aka ce za a mata ita ta yi sajuda ta maida al'amarinta zuwa ga Allah amma mahaifiyarta ce ai ba ta yadda ba sai ta yi kishin kishin ta yi kusun kusun duk yanda za ta yi ta hana wannan auren sai ta yi abin da kai ce ita matar mamar yarin matar kenan ta ce sai ta gaya wa babanmu wai za ka je yi kaza baban ya ce me za ki je yi ta ce akwai wata 'yar uwarta a wurin za ta je ta ganta ta ce wallahi malam iya sani na da mahaifiyata wallahi na san ƙarya kake yi ba wani ɗan uwanmu a wannan garin ashe gidan boka ne za su yi bokan a cikin shuri yake ta ce da muka je ni na ki shiga mama na ta shiga ta ce da ta shiga muka yi na yi na yi ta fito ta ki fitowa sai ta kira ni ta ce in shigo tace ni da na tashi shiga sai ne sallama bokan ya daka min a waye zage ne yace ba a sallama a nan ki fita ki ƙara shigowa kacci sallama tace da gangan na ƙara yin sallama sai bokan ya ce to ya tuttura a jariya ya ce ba za ta shiga gidansa ba za ta shiga wajen tsafinsa ba sai mamanta ta ce to ta tsaya ita kuma tana ci ita maman na ciki ita ta ce ta tsaya a waje ta ce malam an yi minti ɗaya an yi minti biyu an yi uku hudu kai har sai da aka kai wajen minti talatin ta ga maman ba ta fito ba irin a fasashe sai ta ce bari ta shiga kawai ta ce mata ita fa ta gaji za ta tafi saboda ita abin na mata ciwo kawai tana shiga kawai sai ta ga bokan yana lalata da mamanta ta ce malam na ji a duniya ba wanda na tsana irin babata saboda ne saboda abin duniya ba fai ka za a yi wa ba amma duk ta riga ta rusa al'amarin nan ta ga na farko ta ci amanar mijinta sa'an nan kuma ne ta za ta ƙara ganin da kima ina wannan ƙyara ta ƙara ganin wannan kuwa da kima kuma a duniya to mata suka manta idan al'amari irin wannan ya zo musu wannan kawa za ta zo ta ce ai ki kaza wannan ta ce ai matan yanzu balle indomi da generation din nan in suka shigo ba sauki ai ba kaza kaza sai ki a riki ta ki ga baki daya duk abin da ya shige miki duhu ki fashe da kuka ki sallah raka'a ki shiga ne Allah zai amma sai a riki ta ku sai ki kasa hakuri ki shiga nan ki fita nan sai ki zo ki jifar gadiyar tsaibi karatun dan kama ba wan ba wan ba auren ba imanin kuma ba zaman lafiya tun da ranan kin bude wa kanki kofar bala'i a rayuwarki to mata a ji tsoron Allah a gyara wacce ta zama ta yi wa kawarta ce ko kishiyarta ko ƴaƴan kishiyarta ko abokiyarta ko kuma makwabtarta wallahi ta je ta warware kafin wannan ranan ya zo na mutuwa dan tun a duniya sai kin biya bashi sannan kuma a lahira za ki gane ƙuranki a gaban Allah wannan yana daga cikin dalilin da ya sa manzo Allah ce na leƙa wuta na ga waɗanda suka fi kowa yawa a wutar jahannama mata ne to iyaye mata iya ruwa fidda kai kowace ta yi ƙoƙari ta gyara alaƙarta da mai gidanta saboda shi ne mijinta kuma shi ne aljannanta kuma shi ne wutarta ke fa babanki ya gama da siyasar da zai mutum ɗaya aka ce ki samu aljanna a hannunsa shi ne mijinki kawai amma shi kin ga ga mamansa ga babansa ga ke ga ƴaƴanki ga danginsa ga ƴan uwansa duk waɗannan fa a hannunsa zai samu aljanna sai kuma an ce shi kadai ki samu aljanna a hannunsa amma wai ki ka neman aljanna a wurin mutum ɗaya ki duba tarin yawan mutanen da aka gindaya masa kafin ya samu aljanna amma ke mutum ɗaya shi ne mijinki yina yi bari na bari shi ne aljannanki kawai amma wannan guda ɗan ya gagara samun aljanna ta hannunsa an yi magana kuma sai ki ce ai mazan yanzu ne ba su da tabbas ko wutar nefa ta fi su tabbas eh mahaifinki ma haka yake to ya kamata mata a ji tsoron Allah a gyara ɗabi'u a tuba tsakani da Allah kuma duk wacce kika san kin taɓa cutar da ita idan kishiyoyi kuke ba kya magana da abokiyar zamanki kina jin haushinta ki sani fa duk ibadar da kika yi a banza da shi ko ina ba wallahi sai kin gyara kun fara magana sannan Allah zai karɓi ibadarki in makwabci yake ce ma saboda ta gaya miki wasu maganganu wanda ba komai ba kuka kika mai da shi wani abu kika koma gaba da ita ki je ki warware shi kafin azumin nan ya ƙare in ba haka ba azumin banza da kishirwan banza da yunwan banza kike yi kuma Allah ba zai kalle ki da idan rahama ba to tun yanzu ki je ki warware duk wani kulli da kika san kina da shi tsakaninki da mai gidanki ne tsakaninki da abokan zamanki ne tsakaninki da makwabtanki ne tsakaninki da iyayenki ne tsakaninki da duk wanda yake da haƙƙi a matsayin musulma ƴar uwarki ki je ki warware shi kafin wannan rana Allah muke roƙo ya bamu ikon gyara dabi'un mu ya bamu ikon gyarawa saboda mu sami falalan wannan wata mu yi gamda katar da daren Lailatul Qadri sa'annan kuma Allah ya gafarta mana zanuban mu ya sa mun dace ga wannan ibada ya tausaya mana ya karba mana dan in da ya tausaya mana ya karba mana ba za mu wulakanta a duniya kuma za mu wulakanta a lahira za mu takaita a wannan bayani za mu amsa tambayoyi a takaice sannan zan mika abin magana zuwa ga malama Fatima insha Allah in akwai wani sako da za a isar zuwa ga mata na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da alƙairi malam tambaya ce akan takaru shin mutum zai iya zuwa masallaci ya yi complete ya dawo ya ci gaba da takaru kuma a gida shin malam nan Allah kwana nawa ake kasaru
kasaru a malikiya kwana uku ne amma abin da ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matukar kina halin tafiya to kasaru na kanki ko wata ɗaya zaki akwai kasaru a kanki ba laifi ba ne saboda an samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabban da suke tafiya wata shida kuma kasaru suke yi inda haka laifi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar musu hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab wanda har wani kifi well ya fito suka ce a kashin kifin raƙumin mu yana wucewa ta kashin kifin suka yi ta iban naman shi har suka yi teɓa suka yi iba saboda naman da suke ta ci saboda haka ba yi da iyaka za a iya yin kasaru kowane lokaci amma idan kana halin tafiya an sauke maka duk wasu farillan kamar an maida shi guda biyu to balle na filfili saboda haka sai dai idan kana kwaɗayin fadalar wato ibada ne amma dai a shar'ance an ɗaga maka wannan ƙafa abu ne
assalamu alaikum malam balaga ya zo min lokacin ina da ƙarancin shekaru sai na bari azumin ramadan ya shiga wani ramadan ɗin ban gama ramuwa ba daga baya sai na rama amma ban ciyar ba to malam ya matsayin azumin
azumin ya yi kuma rashin ciyarwan ba shari'a ba ne ta lizimta miki ciyarwan malamai ne daga cikin malamai suke ba da wannan fatawa amma in aka zo yin ibada ba a yin ta da fatawa ana yin ta ne da nazari na aya ko hadisi da yake a yi kaza saboda haka wannan ramuwar da kika yi ya yi daidai sai dai laifinki guda ɗaya a wurin Allah shi ne jinkirin da kika yi har wata ramadanin ya zo ya riske ki shi ne Allah zai kama ki da wannan laifin saboda haka sai ki roƙe shi ya yafe miki kuma ki yi ƙoƙari ki kula kada haka ya ƙara maimaituwa a rayuwarki
assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce dan Allah ana iya biyan bashi da mace misali a aurar da ita ga wanda yake bin kawo ko mahaifi bashi
ba a yin haka idan aka yi kamar ai an wulakanta ita ƴar ne sai dai ke idan kika fahimci hakan shi ne bashin ya ce idan an bashi wacce a matsayin aure zai iya rangwame a kan bashin kuma babanki ko wani naki ba yi da abin da zai iya biya idan kin yi shi da kyakkyawan niyya a kan cewa kina so ki rufa masa asiri ne kada babanki ko wani naki ya tozarta to ke ma Allah ba zai tozartar da ke ba dan manzo Allah ce man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya sutura dan uwansa musulmi Allah shi ma zai sutura shi a duniya da lahira sai dai wannan hanyar da suka bi ba daidai bane ta yiwu shi ne bashin ne ya nuna interest din sa akan haka su kuma suka yi kokarin daura ki akai dan su fita daga kunya to in haka ne Allah ya yafe musu amma ba daidai bane duk yanda za a yi ajiya bashin ya fi akan ai haka saboda wata rana zai iya wulakanta ki akan wannan amma in sun yi Allah ya yafe musu ke ma ki yafe musu akan wannan abin da suke
assalamu alaikum malam Allah ya kara malam lafiya mace ce take uzuru mata sai ya dauke ta yi wanka ta dauke azumi kuma ta sai sai washe gari ya dawo ya matsayin azumin da ta ci
azumin ya yi saboda ai al'ibara abun lura a cikin shine lokacin da ta fara ibadarta ya tabbata gare ta yayanki sai ta fara ibadarta shikenan sannan kuma bayan kwana ɗaya ya dawo to idan ya dawo wannan ba zai sa a ce na bayan zai samu kafuwa ba saboda ta gina ne akan yaqini ya tafi sai ya dawo to wajen dawowan ana dubawa dan wani lokaci al-qudra wa sufra tana iya dawowa ki tunanin al'ada ne shine wani fasafi zaga-zaga yake zuwa bayan an gama al'ada to in shi ne ba fa al'ada bane za ki ci gaba da ibadar shi in kuwa ba shi bane yanda jinin al'adar yake shine ya dawo sai ki kame daga lokacin da kika gani amma na baya azumin ki insha Allah wannan ibadar ki ya inganta saboda kin gina ne a bisa yake na'am
assalamu alaikum malam dan Allah zan yi amfani da ayan da aka ce idan mutum ba shi da lafiya ko zai yi tafiya tare a azumi ko da zariya mutum ba shi zai iya ajiye azumi Allah ya saka da mu
mutum zai iya ba laifi bane sai dai ke yi wa kanki adalci ki duba ki gani azumi yana miki wahala bayan azumi ki yi wannan gama gari ne kowa na yi idan kin san cewa azumi na miki wahala ne to kan ma ki dauki wannan rangwamen rangwame ne shari'a ne Allah ne ya bada ba wanda isa ya yi deprive din wannan right din Allah ne ya faɗa haka amma ki yi wa kanki hukunci saboda hikimar da ya sa Allah ya daga kafa a ka samu sauki to in saukin kai bayan ramalana yana miki wahala ki iya yin azumi kaki ruko da azimar ya fi miki alkhairi kaki ce za ki aje kuma daga baya ki gagara ramawa na'am
alam wacce sai ta zahalila sai wata ruwan ka ba sai ta ce zan yi wankan gobe karfe takwas na gari kamun ta ɗauki azumin bayan ba ta ba sai ta ɗauki azumin bayan ba ta ba shi azumin ta ya yi
a ta yi azumi ba azumi ya yi kuma ta yi laifi na rashin wanka da kuma rashin yin sallah ta ce takwas kenan ba ta ma sallah azaba ta ce zuwa takwas to kenan ba za ta yi sallah azaba yi ba kai kenan kuma ba ta yi sallah magariba da isha'i ba kun ga duk wannan laifi saboda haka ta roki Allah ya yafe mata kuma ana binta wa'annan sallolin saboda ta yi sakaci ta ci yin su a lokacin da ta yi tsanci mace idan ta yi tsanci karfe goma malamai suna cewa za ta rama magaribanta da isha amma a magana mafi ingancin isha'i ne kadai za ta rama saboda lokacin ka ne ko da sha biyun dare ne za ta rama isha'inta in ta ga tsarkinta kai ko da karfe ukun dare ne lokacin isha'i ne za ta rama shi wannan shi ne ka'ida
assalamu alaikum malam malam na ji kamar ta ce filin tashin kiyama a siriya yake
nan ne za a taru nan ne za a taru maza Allah ya ce wuta ne za ta fito daga yaman za ta kaɗa mu za a yi ta gudu sai a je wannan filin a nan filin in aka taru a lokacin da kiyama za ta yi a nan za a tara mu hadisi ne na maza Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kuma shi kenan in an gama ina ne samari ina ne za a yi za a tafi da mutum dan aljanna aljanna dan wuta wuta amma a duniya a wannan filin za a tsara mu gaba ki da na'am
wannan idan mace ta yi wannan karki bayan asuba za ta biya sallar isha'i
idan bayan asuba ne ta yi tsanci gari bai waye ba asuba ne kawai ke kanta za ta yi sallar asuba ba isha'i a kanta saboda lokacin isha ya riga ya wuce
Allah dan Allah muna gaban adda Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi
Allah ya biya muku bukatun ku na alkhairi duniya da lahira
Assalamu alaikum wannan akwai wata yarinya lafiya da ta roƙa a jinga ta ta addu'a to ta haddace Qur'ani kuma burin ta sallama malama nan gaba dan Allah ya saka ta addu'a kuma sallama
ma sha Allah Allah ya miki albarka Allah kuma ya sa ce ma ki fi malam Allah ya sa ki zama sheikha a abuwanki a garin nan a duniya ma a zanna ce a ilimi ke farwa mata leadership din da ba za a manta da shi ba. Allah ya albarka.
Assalamu alaikum. Kallan ina bada tafi a ga yaro na da ƴaƴan mutuka. Tarbiyya tana wuya sosai yanzu a wannan zamani, kuma wace addu'a iyaye za su dage a kai don neman shirya ga yaransu da kuma sa musu tsoron Allah?
Na farko kuma kuna jawo matsaloli da ke sa tarbiyya ke muku wahala. Ke da aka miki tarbiyya ai ba aka samu duk ba ne ya miki tarbiyya. Mu yanzu ba so ma a ce yaron mu ya yi ba tarbiyya ba. To? Ba so a ce yaron mu ko ƴar mu ta yi ba daidai ba, sai a fara surutu. Ai kaza-kaza, ni kaɗai ne a unguwa da sauransu. Da kowa yana yi wa yaro tarbiyya a unguwa. Da wanda ya san ka, da wanda bai san ka ba, in ya ganka zai hukunta ka, kuma wallahi babanka ba zai hata baya ba. Kuma mamanka ba kai, inda mamanka za ta ga wani mutum ya biyo ka da gudu ka shigo gida, ita za ta fito da kai ta mika ka, ta san ba a banza ya biyo ka ba. To yanzu ba, kuna fata an gane, to ashe mu ne muka taimakawa kanmu abubuwan duk suka lalace. Kamar yadda Imam Shafi'i ya ce, nu'ibu zamanina wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana. Muna aibanta zamaninmu, aibun na tattare da mu ne. Zamaninmu ba yi da wani aibi, mu ne aibun. Saboda haka mu gyara, kuma yara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su. Kullum azza rokan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su duk lokacin da kika kafa bushinki a kasa kina sujjada, kina sallah, ki dinga roƙa musu gafarar Allah. Sa'annan kuma ki yadda ko me za a ce kacki ta yi, kacki ce ƙarya ne kuma kacki ce gaskiya ne, ki bincike a kai. Wannan zai taimaka yaron ki ko kacki ta san cewa ni fa duk abin da aka gaya mamana na yi suna yadda. To wannan zai sa yaro ya dinga takatsantsan. Amma akwai yaron da zai ce ai ko me za ka gaya baba na ai ba zai yadda ba. To kin bude mai kofar kenan, duk abin da aka ce ba zai yadda cewa kin yi ba. Daga nan kuma kin bude masa kofar da ba zai taba gane kuskurensa ba. Sai ki ce ko an tsane shi ne ko kaza, a'a ya yi ba daidai ba. In ba ka yi ba daidai ba, ba za a ce ka yi kaza ba. Shikenan shi ma ya gyara. An taimake shi a wannan bangaren. Allah ya sa mu dace.
Assalamu alaikum. Sun malam yin fushi da miji da ƙaurace masa laifi ne?
Fushi da miji da ƙaurace masa ba laifi ba ne, amma ƙaurace masa ta wajen magana. Wannan ba laifi ba ne. Misali, ki yi gum, in yi magana ki yi gum, amma fa ya kamata ki zan waye miji. Ki zan akwai shago, yawa akwai shago, yawa in kika je kika yi wa shago to. Kyasan sauran. Amma ba laifi ba ne dan mace mijinta ya mata ba daidai ba ta nuna ɓacin ransa a kai. Nana shi ta yi wa manzon Allah, kuma manzon Allah ce ina ganewa in na fusata ki kuma in muna zaman lafiya. Ta ce ya kake ganewa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in muna zaman lafiya za ki ce wa rabbil ka'aba. Wa rabbil Muhammad, kin rantse da ubangijin annabi Muhammad. Amma duk ranar da na fusata ki, ba ka kiran suna na sai ki ce wa rabbi Ka'aba ko wa rabbi Ibrahim. Ta ce ka san ina ƙaunarka, amma dai kai fusata nan da kai ne yasa ba na ma so in kira sunanka. Wannan kenan. Amma in kika ƙaurace masa wajen kwanciya fa tinuwa ne. Dan kake ji ya fusata ki, saboda haka a wajen kwanciya za ki ƙaurace masa. In kika ƙaurace masa har gari ya waye mala'iku suna tsire miki albarka. Har sai in shi ya yadda da abin, in ko bai yadda ba, in a sati ɗaya ne, a sati ɗaya na jira cikin tinuwa, illa za ki mutu a wannan sati a fado, jab suke kawai ki shiga wuta, sun dun kawai za ki. Allah ya sa mu dace.
Assalamu alaikum. Malam dan Allah ya jawo hankalin yaran mu a kan sallah.
To wai ku ne ya kamata ku jawo hankalinsu a wajen sallah. Keke duk abin da yaro ke yi a ce ya je yi sallah ko ta ce ta yi sallah. To amma yarinya na buga TV game, kin sai game kin ajiye mata, tana ta bibi a kada lokaci, kuma ke ba ki ce ta je ta yi sallah ba. To sai ina? Ke duk abin da kike yi lokacin sallah na yi ki ce musu duk su bari a je a yi sallah. In ya kama ma a take ta, a take ta akan sallah. Haka shari'a ta ce. To amma ke ina sai ba a so a shagwaba yaro, ba a so a takura yaro, kada yaro ya yi fushi. Yaro ma na iya fushi a da ana ta ya a turizo ya daɗe da yi ba ya mutu. ba da kuke wa yaran ba ba dole yaro ya lalace ba wai kace wai kina tsoro ki faɗi maganar da yaran ki zai fushi ko yake za ta yi fushi ka dade ba ta yi fushi ba ke haka maman ki zai fushi wani irin hauka ne ya san yara a haka yaro ba zai sallah ba kuma ba za ki yi mai magana ba in kuma yi magana ki ce ai ai a ina wannan ba so bane hauka ne ku gyara na'am
Assalamu alaikum. Madam, I like reading stories, usually boring books, but nowadays a lot of stories have bad stuff in it. If I have a discharge while reading these books, is it money or money? And is it haram reading these books?
It's haram. So the I stories in the city is what current now, I just cannot love into you. Saboda haka ke ma dena ke dauki Qur'ani ki karantawa ya kuma ki alkai amma karanta wannan sai ya sa miki wasu toxic behavior ko kuma ya sa miki wani toxic wato sensation a jikinki da sauransu da har zai sa ki je ki fada alaka ki je ki wani abin da bai dace ba saboda haka iyaye a kula da wannan a kuma taka tsantsan an gane saboda yara mata ba a wasa da su a wannan bangare akwai likitar da take gaya min cewa wata uwa ta zo da ƴaƴanta mata a yi musu implant ƴaƴa mata ƴan mata fa ba mata aure ba ƴan mata a sa musu implant yana ji na ma yanzu haka ita likitar na ce kin sa musu sai wallahi ba sai wallahi da dizzinin da suke cikin zafin computer sai ce wallahi ba kin ba to dan Allah ku duba mun ne wannan uwa ta kai yaran nan zuwa gare shi bala'i ko saboda haka ku ji koran Allah a kula da ƴaƴa mata kada ai wasa da su kuma a ba su tarbiyya da duk wanda ya gani ya ga su zai yi sha'awa su na'am
malam ibn a kind of person that always have bad thoughts in every circumstances is it a bad thing? I don't see it out, but still I feel like something bad will happen.
Sai ki kokari ki koma ga Allah, ki yawaita karanta Al-Qur'ani, ki koma Islamiyya, saboda wani lokaci in kin zauna kuna kalle-kalle shine ke kawo irin wannan bad thoughts din, har ma mace ta shiga cikin depression, saboda ta kalli wannan sai abin yayi molding, ya tattaru a kwakwalwa ya dinga kawo mata wasu vision wanda ƙarshenta in ta fada za ta halaka saboda haka rage yara daga kalle-kalle saboda yana kawo musu irin wannan tunani na'am
wallahi some people say if someone is reading that kind of books it's like he is reading zina malam what can you say about that
ya ka ne yayi shi ma nau'in ne na zira'i haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam an rubuta masa ka san sanar da ido na zina shine kallo kunne na yi shine saurara baki na yi shine magana zuciya na yi shine kauna ƙarshen ta shine al'aura ya tabbatar ko ya karyata saboda haka wannan shi ma zai shine babba na'am
assalamu alaikum madam Allah ya karbi ba don wannan ina iya addu'a da Hausa a cikin sallah ko dole sai da Larabci
dole sai da Larabci a sallah ne amma a wajen sallah ba ki yi da kowane yare amma a wajen sallah ba a yi sai da Larabci na'am a sujjada ma na'am sai ta yi wa ai tabbaji ne mahimmanci ne yarinya ai shekara tara amma kuma ta balaga saboda ta fara ganin al'adanta yaya ya zama dole a kanta shi sa ku tarbiyyantar da yaranku da yunwa kun san wasu yaya sai ki ga yaro ki gan shi gari guda an gane saboda an bashi kaza an bashi kaza an bashi kaza shi kullum yana cewa ba yana jin yunwa za ka je ka dace kaza a'a ku dinga kan mu ba haka iyayen mu suka yi mana ba wani lokaci a koya maka ka saba da yunwa ba duk wannan ai yana taimako musamman ma ƴa mace amma sai a mai da yarinya kawai ka ga yarinya wai a ce data ne duk abin da take so sai ta an ajiye mata shi mu fa ba ka iyayen mu suka yi mana ba me yasa mun kuma ba mu yi wa ƴaƴan mu irin tarbiyyar da iyayen mu suka yi mana shi yasa yanzu ƴaƴan suka gagare mu dole akwai abin da ana koya wa mutum iyayen mu a da zaka ga akwai abin amma an gaba sai a ce babu ana koya ma ka san babu saboda baka san inda zaka ba musamman kyamace amma ce a ni ba na why I'm feeling shy so that my daughter or my son will ask me something I cannot present it to him is a shameful thing why am I working what am I working for eh so no go go back a gidan ka ga yake ce ba go back to wannan abin shikenan sai ka ga yaro to duk abin da yaro yake so shi sai an bashi ba haka rayuwa tace ba kuma addininmu ba haka ya koya mana ba addininmu addini ne na discipline yana koya mana yadda za mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu sai abin da ya kamata in yaro yana so a bashi azanya akwai abin da in yaro ma ya ce babu kuma ba za a baka ba kuma a yi ƙoƙari a cire mai wannan tunanin amma sai a ce komai yaro ke so za a bashi kan gina da ne? Eh sai ya bili ban sannan isha'i da niyyar isha'i shi kuma yana tarawihi idan ya idar da raka'a biyu zai miƙe shi kuma ya kawo guda biyu shi kenan ya idar da sannan isha'in sa haka ya kamata a yi to a nan za mu dasa aya saboda lokaci malama Fatima za ta isar mana da sako amma ina sanar da mu akwai makaratu da ake yi a wannan wuri akwai karatun mata da malam Ibrahim Almadani yake yi duk ranar Laraba ƙarfe 3 zuwa ƙarfe 5 ana karatu anan bayan azumi bi ma'ana ana yi yau da gobe to duk wanda sannan kuma akwai makaranta da ake yi na hadda anan wanda yara maza da mata ake karantar da su hadda Alkur'ani duk wanda suke so za su shiga da ƴaƴan su a wurin da karatun Allah muke roko ya karba mana malama Fatima bari in akwai sako sai ki san da zan yi muku
au bisa bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mana muna ni ta godiya ga Allah kuma ni ta godiya ga yake da bayar da wannan da duk lokuta na da kai wajen ganin wannan wajen din da ake yi na wato tafiya da ake yi na saboda na ya da yuwa an ci shi an gabatar da shi kuma alhamdulillah kuma yanda da ka ga mana cewa shi wa yau ne da ake kuma fara godiya muna fara godiya kuma na ci Allah ya yi mana barka ya kara mana rayuwa da barka ya shirya mu da duka da baki ya karbi ayyukan da kuma ya zuwa ta wa
kuma
akwai na ranar laraba da karfe 2 da rabi muke zuwa kuma malam ya shigo karfe 5 zuwa 5 da rabi a can to dai ne a cikin kana akwai islamiya da kake yara to na mun yaba idan suna so su kawo ko su ta ce ta mun gurin da zai yi kana cikin da yake nana muna fata Allah ya karba yi kan mu da farko muna asiri ina da nan da yau da mun yi da nan da yau da kuma da shi ya da kuma ta ka ta wa malam da yake kan jinna kuma Allah ka sa ka mu aljanna ka tsaya ku ala
ke sako ga iyayen mu mata na farko dai a ci tsoron Allah a gyara alaka tsakanin ku da Allah abu na biyu ki ci tsoron Allah ki gyara alaka ki da mai gidanki duk wacce ta san tana wahalar da mai gidanta ka sani ta roke shi ya yafe mata kuma ta gyara alakar ta da shi durkusawa wada ka gajiya bai jo ba sai miki jibawa dan bane eh saboda haka a masa biyayya sai a samu aljanna sa'annan kuma a kula da tarbiyyar ƴaƴa maza da mata Allah sai ya tarbiye mu akan amana ya daura mana akan ƴaƴan mu sannan wa'anda Allah ya kaddara musu zama da abokan zama to ku gyara alaka ku cikkiawa tsakanin ku da abokan zaman ku gara a ce ke aka cuta da ya zama kece mutunciyar saboda idan kika zama kece mai cutar wallahi in kuka in kika mutu ko ta mutu wallahi ba za ta yabe miki ba kuma sai ta karba haƙƙinta a gaban Allah ranar tashin kiyama to me za ki ga wa Allah a gyara sannan kawaye a zauna cikin aminci da juna kada a dinga munafuntar juna saboda mata kuna da yawan wannan a cikin wannan a hada a kasa a cikin wannan ayi kaza duk kuna yin irin wannan ku gyara sa'annan kuma ƴaƴa wanda Allah ya azurta su da ƴaƴa mata ko maza ku buɗe zukatan ku duk lokacin da aka samu ku korafin ƴaƴan ku sun yi kaza kar ku ce ana zuwa haɗa sunan ƴaƴan ku duk wanda ya nuna ma aibin ɗanka masoyinka ne kayi kokari ka gyara saboda akwai wani abin da kila ɗanka ko ƴarka take yi wanda baka sani ba aka nuna maka to ana so ka gyara ne amma ku sai ku ɗauke shi kaman wannan makili ne kullum yana so ya nuna aibin ƴaƴana baya ganin alkhairin su a'a ai ɗa na kowa ne in ma yi wa nakan nashin ma zai zo ai ko saboda haka in an nuna miki ki yi kokari ki gyara ki sa ido sai ki ga Allah ya sanya albarka a gidanki an zauna lafiya da ƴaƴa an zauna lafiya da mai gida sa'annan an zauna lafiya da makwabta Allah ya yi mana albarka da baki daya kamar yadda ya tara fuskokinmu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la ƴaƴan mu mata muna roƙon Allah ya ba su maza na gari ƴaƴan mu maza muna roƙon Allah ya azurta su mata na gari iyayen mu maza da iyayen mu mata muna roƙon Allah ya zaunar da su lafiya ya ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kan kowa a cikin su Allah kuma ya kawar da musiba da bala'i da ke shiga cikin auren raki na ƴaƴan mu da iyayen mu da ke sa auren ya lalace duk abin da zai zama alkhairi muna roƙon Allah ya sada su da shi duk abin da yake sharri ne Allah ya kare su da sauran al'umma gabaki daya daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna ya yi albarka da zuciyarsa ya yi albarka da zuriyarsa ya yi albarka ga zuciyar da ya baka mu kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da arzikin da zaka yi wa addinin sahidima kwatan kwacin wanda ya kofiye da naka da mu da shi muna roƙon Allah ya kafa mana a matsayin ibada ya zama dalilin tsira mu duniya da lahira muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya haka fuskokin mu a wannan wuri ya tara mu a cikin firdausin a'la da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum mu tazo ya ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljannal firdausi ta zama makoma a gare mu فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.